gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare assalamu alaikum, da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke sauraron da wannan maraicen litinin 20 ga watan Mayu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen da jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5. Sauran gidajen radio kuma sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Noma, Dalol FM da kuma Niya. A can kuma sun kasar Gano kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan kuma muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com.
To kuma ko ta ranar litinin, shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirin mu na yau zamu duba wasu daga cikin haƙoƙin ma'aurata da suke wajibi amma kuma ba kowa ke sauke su ba. To ko me ke kawo haka?
Kamar an mu kasan mu da kuma al'adar mu, kamar mu Hausa ba zan soke wai Bahaushe bane, amma dai zaka ga kamar matan Bahaushe ba za ta iya zama da mijinta ta ba shi shawarorin yanda ya kamata ya tafi da rayuwar auren shi ba. Kamar wasu yaran zaka ga matarsa za ta iya ba shi shawara tafi da zamantakewar auren sa, su samu sauke wannan nauyin da yake kan shi.
Dalilin matasan mu kenan, za ku ji karin bayani nan gaba. To ko su kuma malamai me za su ce game da wannan batu? To shin ko kun san cewa mace tana da haƙƙin mijinta ya biya ta idan tana shayar da ɗansa bisa addinin Musulunci?
Abinda wannan ɗan zai ci a rana, sali zai ci a kudin Najeriya a shekara 2000 ne kullum. To wannan in ka ce ita ta ƙi ba za ta shayar da wannan yaron ba sai an biya ta wannan kuɗin, to haƙƙi ne naka kuma haƙƙin uba ne ya biya waɗannan kuɗaɗen ba tare da kuma ita uwar ta yi laifi ba.
Malam Ibrahim Muhammad Duguri kenan, muna tafa da ƙarin bayani an jima kaɗan. A fannin ƙwalama kuma muna tafa da malama Salamatu Abdullahi wadda ta yi bayani akan irin abubuwan da take sarrafawa a lokacin azumi. Sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
To Maryam, da farko za mu fara da zauren tattaunawar matasa inda suka yi magana musamman akan haƙoƙin ciyarwa da shayarwa da sutura da kuma kula da lafiya. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad shi ne jagoranci wannan tattaunawar.
To domin tattauna wannan maudu'i, ina tare da wasu matasa, ba kuma matasa irin na can ƙasa ɗin nan ba, a'a sun dai kawo wanda yake ya kamata su ma su rike kansu da ma rike iyali kenan. To a tare da ni, ina tare da wani ne?
Muslim Lawal.
Khalid Idris Doya.
Maureen Sambo.
Zan fara da mata tun da yake akan ce ladies first. To saboda haka annan ma zan fara yi dake. To kin ji dai ga irin abubuwan da yake akwai. Idan muka duba, shin kin san haƙƙinki na ƴa mace a dangane da ciyarwa, tufatarwa da kuma samar miki da muhalli?
To a karkashin gaskiya dai, kamar yanda ka faɗa, ba a yi auren ba, amma kuma ba a kasa sanin mene ke cikin auren ba. Domin idan muna maganan yanayin da namiji zai lura da iyalinsa ne, idan namiji da ya san zafin kansa, ya san ya kamata, da kuma yana son ganin cin gaban iyalinsa, ya kamata ya dinga tanada mata duk abin da take bukata. Idan tana bukatar sutura ne, ya kamata ya mata. Wani lokaci ma zai iya ɗauko kuɗi ya bata duk da ya san dai bata rasa ba, ya ce mata gashi ki je ki abin da kike so ki yi da shi.
Shin wannan batu na sutura ɗin nan, menene kike ganin yasa su haƙƙi ne a kan mutum ko kuma mai gida ya samar wa iyalin shi da wannan sutura?
To aka ce mace tana karkashin namiji, kuma tun da shi ya raba ta da iyalinta, ta zo tana karkashin shi ne, ya kamata bukatun da iyayenta suke mata shi yayi mata domin zaman shi take yi. So don haka koda tana aiki ma ya kamata don kare mutuncin shi ya dinga mata wayannan suturan, koda ba kullum ba, lokacin da akwai sai ya ce mata gashi ki je ki, koda ya je kasuwa ne ya ga abinda ya sole mishi ido yana son ya ga, ya gani a jikin matansa zai iya siyo mata.
To dai kyautata rayuwarta.
Yawwa.
To Malam Khalid, ga kaji dai abinda ita Malama Maureen ta ce a dangane da muhimman abubuwa da ya kamata ta samu. Kai me zaka dora a kai?
Eh, wato shi batu na aure kamar waɗannan abubuwan da aka jero na ciyarwa, tufatarwa da kuma wajen muhallin zama, wajibi ne ga shi mai gida ya samar wa matansa waɗannan abubuwa. In aka ce abu wajibi, in ba a yi ba kaga akwai laifi kenan. Tunda kamar a musulunci, idan baka samar wa matanka abubuwan da suka zama suka wajaba akan ka ba, to kana da laifi a wajen Allah, a wajen iyayenta ma kana da laifi. Shi yasa in da baka aure za a ce ma wannan amana aka baka, za kuma ma a jero ma sharadi a ce ma za ka yi kaza kaza kamar waɗannan abubuwa uku, lallai suna daga cikin abubuwan da za a tabbatar maka da za ka dauke ma wannan mata naka. Idan baka yi ba, kana da matsala a wajen Allah, kana da matsala a wajen iyayen waɗanda ka karbo musu ya a wajensu.
To amma za ka ga an ɗan samu tsaiko ko kuma rashin iya gabatar da ko kuma samar da waɗannan muhimman abubuwa. Wannan yana daga cikin rashin sanin ka'ida ne?
Eh, za a iya cewa yana daga ciki, za a iya cewa kuma bai daga ciki ba can can ba. Abin da sai na faɗa haka, kamar an mu ƙasanmu da kuma al'adarmu, kamar mu Hausa, ba zan soke ya Bahaushe bane, amma dai kamar matsalar da take faruwa a yanzu, zaka ga kamar matan Bahaushe ba za ta iya zama da mijinta ta bashi shawarorin yanda ya kamata ya tafi da rayuwar auren shi ba. Kamar wasu yaran zaka ga matarsa za ta iya bashi shawara din da su tafiyar har tafiyar da zamantakewa auren sa, su samu sauke wannan nauyin da yake kan shi. Amma mu matan mu na Hausa sun gaza wannan abu. Zaka ga mace ba za ta iba wa mijinta shawara ta ce mishi wani ga abinda kake samu a wata, yanzu abinda nake so ga yanda zamu dinga tafiyar da hidiman yaran mu na makaranta, ga yanda zamu dinga in haya kake, ga yanda zaka dinga biya. Wannan shawara da mace za ta ba wa miji yana da matukar muhimmanci, kuma lallai yana taimakawa wa zamantakewa aure. Dan haka wani lokacin zaka samu namijin ya rasa yanda zai ne har ya samu waɗannan abubuwan ya gagare. Dan haka ni wannan mutun shawaran mata din nan su zauna da mijinta su tsada inda rayuwarsu zai tafi yana da matukar muhimmanci.
To Malam Muslim, gashi wannan Malam Khalid ya lura da cewa su ma matan ne yawa saboda rashin sanin haƙoƙinsu yasa ba sa iya ba da wannan shawara wa mijinsu don a samu wato ingantaccen zama na ma'aurata. Me zaka ce a kai, ko kuma kana da wani naka bayani da ya sha bambancin da ni shi Khalid?
To ni abin da na lura anan shine kuma wanne idan shi namijin ko mata, kowa ya san dai cewa kafin ka zo ka ce har madakin ka ce da ka zo ka mallaki mata ma, ko kuma a da ka aure ta, ka san dole akwai wani hakoki da suke kanka, musamman ma kai namiji ka san dama dole ka san cewa fa cinta shenta wajen zamantar da kuma har abin da za ku zo ku samu daga baya, wanda muke tsammanin shi ne ƴaƴa kenan. To kaga ya kamata da maka san wannan duka haƙƙi ne wanda yake kanka. To amma abin da mu dora anan shi ne, ko kuma muke fuskanta ma yanzu, shi da ka samu musamman mu idan kaga yanzu da ka samu namiji ya kan fara abubuwa su komai cin shan ta komai lafiya, amma daga daren ta aihu ɗaya ba sai kaga ya kyaleta.
To bari kafin mu zo ga wannan mutum aihuwa, tunda ke yana daga cikin akwai wasu abubuwa da yake tattare da su, zan koma wajen ita Malama Maureen, domin saboda kamar yanzu su mata kamar akwai kalubale musamman na rashin bada shawari da shi Malam Khalid ya lura da shi. Shin me yasa kuke ganin mata ba sa son bada shawari ma mazajensu? Suna jin tsoronsu ne, ko kuma dai musamman ma Hausawa wanda yake ke din nan kina cikin yankin Hausa ne?
To kaga shi mu namu al'adun ta arewa, an yadda da namiji yana gaba da mace, wanda komai dai in ya fada ya zaunu, shi wannan yanayin yakan sa mace ba ta iya ta fita ta nuna zuciyanta wa mijinta cewa ni ma ga abin da ya kamata. Sannan wani lokaci kuma da ka samu mijin yana musguna mata ta wajen danna mata hakkinta, bata isa ta fada ba, kamun ta fada shi ya riga da ma yayi ko kuma baya shawara da ita. So don haka duk abin da yake yi ma ita oho ne, tunda dai shi ya gaji ra'ayin kansa ne, bai taba zaunar da ita ba balle ya mata shawara. So don haka ita in ta gani ma ya kamata sai ta ga to baya shawara da ni balle ma in fada. So don haka duk abin da yayi shikenan, sai kaga ba za ta fada ba.
An san ki da zaki zuma, an san ka da ɗaci mana a ci, an san ki da zaki zuma, an san ka da ɗaci mana a ci. Da mutum ma haƙurci
alawa kami ya faru,
da ka ga ruwa arhama in ka ji wuta akai ita kai ji,
wannan kulman bai taka hare,
da ka ji amu an gama, a inda ka ji shuru kwaye kadai
alawa kami ya faru,
ka zo da salan sallama, a ka zo da salu ma ana gari ji,
wannan kulman bai taka hare,
wanda ya iya ma a sallama sasayera kuma wa warba ara sai kirke kici,
wannan kulman bai taka hare,
ya shata da za a bi zuma, na kasa tsugunni da barci
alawa kami ya faru,
jiki ya zama ramin kuma ama ido ya kafe ba abu barci,
wannan kulman bai taka hare,
Allahu abin dogara talaba mini kan zuciyata fada, in ta baci ta fada jiki zo uciya ta,
wannan kulman bai taka hare,
sare ni da bi sha'awa da soyayya soyayyan zuciya.
To madalla masu sauraro, kun ji abinda zauren matasa suka tattauna akai. Yanzu kuma za ku ji hirar da Amina ta yi da Malam Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malaman Izala na birnin Tarayya Abuja, akan wasu daga cikin haƙoƙin ma'aurata musamman na mata da al'ada take ɓoyewa, ga abin da ya ce.
Shari'a ta riga ta tsara abubuwa na rayuwa na zamantakewa musamman tsakanin ma'aurata, wato miji da mata, kuma hakkin da ya biyo baya dangane da iyali a tsakani, duka shari'a ba abin da ta fayyace ba. Alal misali, idan muka ɗauki bature no, to idan uwa ta haihu, alhamdulillahi hakkin ciyarwa da kuma shayar da wannan jaririn ko jaririyar yana kan mahaifi ne, wato ma'ana yana kan shi miji, wato gaban wannan yaron kenan. Idan misali ita uwa ta ce to ni alhamdulillah tunda na haihu lafiya kuma wannan dan dana ne, saboda haka za mu yi lissafi abinda wannan dan zai ci a rana, sali zai ci kudin Najeriya a shekara 2000 ne kullum, to wannan in ta ce ita ta ki ba za ta shigar da wannan yaron ba sai an biya ta wannan kudin, to haƙƙi ne naka kuma haƙƙin uba ne ya biya waɗannan kuɗaɗen ba tare da kuma ita uwar ta yi laifi ba. Don haka shari'a shi ta ba shi damar ya ɗauki nauyin shayar da ainihin ɗansa ko ɗiyarsa, kamar yadda inda za a samu wata matsala gare ka shi zai ɗauki wannan ɗan ko kuma ɗan da aka haifa masa ya kai gurin da za a shayar masa ko a raina a yi masa raino kuma ya biya kuɗin wannan raino. Don haka ita uwa shayar da ɗa kamar yadda idan yaro ya girma ya ma raina shan nono, to ciyar da shi na wajibi ba akan uwa yake ba, haƙƙi ne na uba wanda shi zai ɗau haƙƙin shayar da iyalinsa, ma'ana matarsa ko matarsa, da kuma ƴaƴansa ko da ƙarana ne amma kuma sun girma saboda haka wato wannan cin kusan ɗaya ne da hukuncin wanda yake na raino na jariri wanda yake shan nono da haka internet a biya ta kafin ta shayar to ba ta yi laifi ba sai dai al'adance wanda kuma al'ada ba ta saba wa shari'a ba to ita ma ai akwai gudunmawar da za ta bayar don wannan ɗan ba na shi uban ba ne kawai na su ne baki ɗaya.
To malam sannan kuma kowa ya san cewa mata bai kamata ta fita babu izinin mijinta ba kuma haka bai kamata ma a ce kowane bako ya shigo gida shi ma ba da izinin mijinta ba amma wane irin haƙƙi ne mata suke da shi su kuma akan mazajen su
ai akwai haƙƙoƙi yadda mu maza muke da haƙƙi akan iyalin mu su ma haƙƙi suke da haƙƙi akan mu dan haka misali idan fita ta kama kuna zaune da iyali kuna hira ba lokacin da ka saba fita ba na zuwa aiki ko neman abinci ko sana'a ko ciwo ko noma da makamantansu misali idan aka sallama ma a waje misali kai ba wata sana'a ce da kai wacce kake da shago ko wata makaranta a kofar gida da kake zuwa an san ba lokaci ko yan lokaci kana iya fita amma in ba haka ba duk lalura da ka kama za ka bar gida to dole ne yana da kyau ka sanar da iyalinka cewa ga yanan zan tafi guri kaza ko ni da shi wani da wani ko kuma ni kadai za ni guri kaza kuma yana yiwuwa ma ga abin da zai kai ni duk wannan yana daga cikin abin da wato ake so a sauke na haƙƙin juna tsakanin ma'aurata don haka abu ne mai muhimmanci kwarai mazaje su rinka sanar da iyalansu inda za su musamman ma halin da muka wayi gari muka samu kawunan mu a cikin halin da muke ciki yanzu kaga yana da kyau a san inda muke gashi.
To sannan kuma wani batu shine maganan asibiti akwai maza da kan ce ai ba a faɗa cewa dole ne sai sun biya ma matan su kuɗin asibiti ba to menene shari'a ya ce akan wannan batu
to abinda shari'a ta faɗi shi yasa wato kullum mutane ake jawo hankulan su kafin ayi aure dole sai an yi bincike binciken nan na farko ya zamo shi wanda zai aura din wato ma'ana shi mijin a san sana'arsa a san ɗabi'arsa a san asalinsa sa'annan kuma a daukan wato ɗawainiya tun kafin a ɗaura aure ake kulla wannan alkawari din da yarjejeniya idan wakili ya turo ya karɓa masa aure in kuma shi ya zo gurin ɗaura aure da kansa to a sanar da shi cewa ga 'yarmu nan mun amince za mu auren maka amma bisa sharaɗi daga cikin sharuɗan nan shine akwai kula da ciyar da ita abinci da shayar da ita abin sha na halal da kuma tufafi dole ne kai za ka ɗau nauyin a yi mata tufafi kulawa da karatunta ko ilimin na addini duk wajibinka ne sannan kuma kulawa da lafiyarta ta kowane irin yanayi a wajibinka ne domin a yanzu an san cewa ba ta da wata jinya mai tasowa nan gaba kenan kaga dukkanmu mutane ne tana yiwa in ta shiga gidan ne lalura ta taso to matuƙar lalura nan dama ba da shi ta tafi gidan mijin ba kuma ba a koyo wa mijin cewa tana da wannan laluran kafin a yi aure ba a kamar misalin ciwon kai ciwon ciki ko haihuwa in ta kama wannan wajibi ne tilas ne miji ya ɗau nauyin matarsa ba haƙƙin iyayenta ba ne ba haƙƙin waliyanta ba ne kuma da ba kamar da ne bayani cewa a gurin ɗaurin aure sai an yi wannan yarjejeniya aure yana iya ana iya fasa shi idan wakilin miji da ya zo karɓa masa aure ko kuma shi mijin da ya taho da kansa don ya karɓi auren matarsa aka gindaya masa waɗannan sharuɗa na cewa zai kula da lafiyarta a nan take sai ce gaskiya shi zai dai aure ta ne kawai amma ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar lafiyar ta ko ciyar da abinci ba to a nan ana iya fasa wannan auren kuma idan an yadda an kulla a matsayin yarjejeniya to idan yana da dama a lalura ce ta same shi ta rashin dama ba yana da dama yana da ikon ya ɗauki wannan nauyin kuma yake ba zai yi ba to a kan wannan ana iya warware wancan alkawari aure alkawari ne saboda haka wannan ma yana iya sa aure ya ainihin warware ko ainihin wato a rabu tsakanin miji da mata matuƙar an yi abin da suka shari'a kuma magabata su yi binciken da duk ya kamata su yi kuma su yi hukuncin da ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aure bai yiwuwa sai da waliyi sai da sadaki sai da kuma shaidu adalai to sannan kuma waɗannan rukunai manya-manya guda uku to kin ga ai in aka zo gurin auren dan ka ba da sadaki kawai to matar ba ta zama halal din ka ba ka sadu da ita sa'annan kuma don misali ga miji ga matar su da muhalli kuma ga sadaki an bada kuma ga shirku idan ba a yi shiga ba har yanzu ba ta zama ba ta haka wannan yarjejeniyar ita ma tana daga cikin wani rukuni ne wanda yake na ainihin wato yarda da amincewa a ƙarƙashin shiga na aure wanda kuma in shi babu aure saboda haka ba wai wani abu ne sabo ko kuma wani abu ne wanda yake shi da ban yake a cikin abin nan da ban yake da sadaki da ban yake da ainihin wato shiga ko kuma muhalli ba ina fata dai ana fahimta.
To sannan tambaya na ƙarshe malam shine mahar ko sadaki a yanda muke kiran shi, wane ne ya kamata a bawa, sannan dole sai kalilan?
To anan idan wato su mata sun kasu kashi biyu anan, akwai budurwa wacce ba ta taɓa yin aure ba ko da shekarunta ya zarce na ainihin karamar yarinya, sannan akwai bazaura wacce take ko da ƙanƙanin shekarun gare ta. Ita wacce take budurwa na farko kuna ga shari'a, ko da a ce wannan ya fito yana son ta sai aure ta, iyayenta ko magabatanta waliyanta kenan suka kira ta cewa wacce ga wani nan ya fito yana son ki. A shari'a akwai fuskoki daban-daban da za a gano cewa ta amince, shirinta ma amincewa ne, yin kukanta ma duka ana ɗaukar a matsayin amincewa, amma kukan da babu hawaye. Sa'annan ita ko bazaura na farko bari mu fara da ita, idan ta turo wanda suka yi yarjejeniya tana son shi yana son ta kuma an yi binciken da ya dace an amince da shi ma'ana waliyanta, to batun sadaki za a nemi shawararta a ce to yanzu ya kike ganin nawa ya kamata mu fara mishi, ku bari ni zan faɗa mishi da kaina. To in ta faɗa mishi ko kuma waliyanta sun faɗa mishi, wannan duka babu laifi a shari'a ta yarda da wannan. Ta kuma budurwa to da yake yawanci ana zaton kunya yana gare ta, su iyaye sun shiga abin da ya dace, kuma in za a sa sadakin nan a sa sadaki wanda yake mai kima, sannan kuma haƙƙin sadakin nan mallaka sadakin ba na uba ba ne, ba na uba ba ne ita ake, amma tunda yawanci bisa al'adar mu wanda bai saba wa shari'a ba, iyaye ake danka musu su saya wa ƴaƴan wato ma'ana budurwa ce ko bazaura abin da ya dace wanda za su mora su amfana. Sadaki kuma hikimarsa shine ana bada shi ne ga abin da zai yi amfani, kar ka ɗauki wani abu ɗan ƙalilan ka ce ga sadaki. Yanzu misali kaga abin da ya shafi ƙarancin sadaki wadda aƙalla zai kai kusan 17,000 na Najeriya naira, to wannan idan ka ɗauki naira 17,000 ɗin ba ka ce ka bada shi sadaki kai, ko da 20,000 ne, sai ka ga cewa bisa al'adarmu uba wanda zai aurar da 'yarsa ko kuma 'yar da za a aurar ita za ta je gidan mijinta da gano da kujeru da katifa har da gara kayayyakin da take da makamantansu, don Allah 20,000 ne zai saya mata shi wannan. Haka abin da ake bukata ga sadaki, ana bukatan cewa sadakin ya zamo mafi karanci don ana neman albarka ne a cikinsa, amma in aka sa sadaki naira miliyan 10 wannan shari'a ta yarda, kuma ba wani wanda zai musu ya ce ka sai da yarka ka sa ka tsula kuɗi mai yawa a ciki. Abin da ake nema kawai shi ne wato fahimtar juna da kuma albarkar abin, sannan kuma akwai al'adar da ya kamata mu lura da shi. Yawancin kasashen da suka ci gaba a addini da ke da su za ki fi cewa wato ainihin yawanci su mazaje dama kafin ya nemi aure sai ya shirya, akwai gurin da zai ajiye ta, gado, katifa, kayan girki, duk abin da ake bukata ita kawai dama ai matar yayi ma dan haka matar ce kawai kigarar jinta za a kawo masa, kuma shari'a ta yarda da wannan, kuma shi bai ji shi zori ba, sannan idan ya sadu da ita a wannan lokacin ga kaya shi yake kaya gidan da kaya gaba ɗaya ko ɗakin da kaya, to matukar ya fara sadu da ita wannan fa kayan sun riga sun zama na ta kamar sadaki ne ko kuma kamar wani abu da yake goye da wannan sadaki, saboda haka wannan shi ne a take Allah ya sa sadaki.
To mun gode kwarai da gaske malam, sai kuma idan mun sake tuntuɓin ka don kai mana bayani kan wani batu. Malam Ibrahim Muhammadu Guri kenan a tattaunawar da na yi da shi. To yanzu kuma mun zo ga filin kwalama. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta tattauna mana da Malama Salamatu Abdullahi akan abubuwan da take dafawa a lokacin azumi.
Wayo Allah tuwo.
Salamatu Abdullahi.
Hajiya Salamatu gashi ana azumi sannan akwai abinci da ake yi wato kaman da ake ce na kwalama wanda kila na gina jiki ne ko na jin dadi dai wanda dai za a ci a ji dadi. Ke a gidanki kaman me kike yi?
Eh to gaskiya kaman da azumi haka abincin ba kaman wanda an saba ci na yau da gobe ba, saboda azumi yana abincin da kake ci da azumi irin abincin da ba shi da nauyi ne da kuma zaka ci ka ji kaji daidai ba zai zama maka damuwa ba. Ma'anan nauyi kaman tuwo kinga ba za ka yi azumi ka kama tuwo ka sa shi a gaba ba, yana da nauyi da yawa. To da azumi mukan ci abinci kaman a ce soyayyen dankali a dan hada shi da vegetables da kuma ko kaman salad haka. Haka
da dan kwai kenan ko?
Da dan kwai haka a hada shi da shi.
To ya ake soya dankali da a hada kaman yanda kike a gida?
To dankalin da yawanci dankalin turawa ne, tunda kin san muna da dankali kala-kala, amma yawanci na turawa ne shine yana nan ba nauyin da zai iya dauka ciki a kowane lokaci. To dankalin in ka saye shi yawanci zaka bare shi ne ka wanke shi ka yayyanka shi kanana to shapes da kai kake so, to sai kuma ka sa shi a cikin mai. In ka tsantsame shi daga ruwa sai ka sa shi a cikin man gyada.
Zaki dan sa gishiri ba?
Eh to yawanci it depends kowa yanda yake son abun, amma advisably akan kaman ka sa shi a kaman kwando da ya tsantsame ruwan, to zaka iya juya gishirin a lokacin a ciki. In ka jujjuya mishi gishiri to sai ka sa a man ka da ya zafi a wuta ka soya shi. To in ya soyu zaka iya aje kaman a coolers haka saboda ya zona da zafin shi kafin lokacin shan ruwan. To bayan ka soya dankalin nan zaka iya hada kaman ko da plantain shi ma ka soya shi ka kara kai
wato dan abu mai kaman ayaban nan kenan.
Eh shi wannan mai kaman ayaba din. To bayan shi din kuma
ya yake sarrafa shi?
Shi kuma yanda yake kaman ayaba kawai zaka bare bawon shi ne, to sai ka slice din shi ka zuba a mai din. To sai ya soyu ka kwashe shi a wuta zai dawo kaman brown haka ba waye kona ba yanzu, to sai a sauke shi. To daga wurin kuma sai ka yi kwanka. Kwanka zaka fasa shi ne a dan bowl dinka, dan kwanon ka kan ka fasa kwan, to sai ka sa mishi dan gishiri dan albasa, wani lokaci akan dan sa mishi ma kaman irin dan jajjage haka dan dai irin da yayi dan dadi haka
din kenan, wato dan jajjagen yaji barkono.
Eh zaka iya sa. To lokaci sai ka sa kuma dan manka a wuta ka soya kwan. To shi ka hada shi da su abin nan soyayyen dankalin ka, to kin ga yayi daidai kenan da za a ci.
To amma me yasa ake cin irin waɗannan cimacima lokacin azumi?
Ana cin irin waina abubuwan saboda kaman shi dankali yana kara mana kuzari a jiki. To kin ga yana da amfani sosai, kana azumin nan ya kamata kana dan kuzari na dan kokarin ka yi wasu ɗan abubuwa ba wai kai zo na kawai dan kana azumi ba.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe, shirin matasa, da fatan kun ji daɗinsa. Sai kuma gobe Talata idan Allah ya yarda mu dawo muku da wani shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin, da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin Mr. Daniel Brown, da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean, mi Amina Buhari a wani ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya.
Yau da gobe muryar Amurka ba irin kuma tasa, yau da gobe shirin su BOA ba sa dinawa, dina ba wa ga yau ban manta ba.